sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya kuma samu mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Ma sauraro Tamar Abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa shugabannin kasashen Afrika na ci gaba da halartar wani taro na kasa da kasa a birnin London na kasar Ingila da nufin tattara kudaden da za a yi amfani da su wajen bukasa sha'anin ilimi a kasashe masu karamin karfi. Za mu ji abin da masana ilimi a jamhuriyar Niger ke cewa game da wannan taro. A Najeriya kuma yayin da 'yan bindiga dadi ke ci gaba da yin garkuwa da daliban da suka sace a jihohin Niger da Kebbi da kuma Kaduna, masana tsaro a kasar sun bayyana hanyoyin da suka kamata a bi a wannan al'amari. Idan mun koma jamhuriyar Niger kuma za a ji dalilan da suka sa ake yawan samun 'yan gudun hijira a yankin Maradi. Sannan za mu sake komawa Najeriya mu ji abin da masana tattalin arziki ke cewa game da matakin da gwamnan babban bankin kasar ya dauka na dakatar da sayar da kudaden kasashen waje ga masu hada-hadar canji tare da janye bada lasisi ga masu neman buɗe sabbin guraren hada-hadar kuɗi. Akwai shirin na kasa da kuma sharhin jaridan Ghana, amma dukkanin su sai an saurari labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakken labaran. An maido da dokar sanya takunkumin rufe hanci da baki a Amurka a wasu wuraren da kuma ma'aikatu tare da umarnin tilasta yin rigakafin coronavirus a wani sabon kokari na shawo kan nau'in coronavirus na Delta mai saurin yaduwa wanda ya riga ya halaka Amurkawa sama da 611. Ranar bikin tunawa da samun 'yancin kan Amurka a farkon wannan wata, shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da nasarorin da kasar ta samu wajen shawo kan coronavirus. Amma yanzu ya ce yana duba yiwuwar buƙatar ma'aikatan gwamnatin tarayya su fiye da 2.1 million su yi rigakafin, kuma zai kiyaye matakan sanya takunkumin rufe hancin idan zai ziyarci sassan kasar da ake samun ƙarin yaduwar annobar. Yanzu Amurka na samun mutane fiye da 60,000 a duk rana da ke kamuwa da coronavirus a cewar gwamnatin kasar, ƙari daga mutum 12,000 da aka samu a duk rana a watan Yuni. Nancy Pelosi, shugaban majalisar wakilan Amurka da 'yan Democrat ke da rinjaye, ta sake maido da matakin sanya takunkumin a majalisar. A jiya Laraba, Baitul Malal Amurka ta sanar da sanya takunkumi akan wasu gidajen yari 8 da ke ƙarƙashin cibiyoyin leken asirin shugaba Bashar al-Assad bisa dalilan keta haƙoƙin bil'adama akan fursunonin siyasa da wasu da ke tsare. Ma'aikatar ta kuma sanya takunkumi akan wasu manyan jami'an gwamnatin Siriya guda 5 da ke kula da waɗannan cibiyoyin tsare jama'ar. Sanarwar Baitul Malal ta ce gwamnatin Assad ta kaddamar da mummunan yaki akan jama'ar Siriya, inda ta kulla dubban 'yan kasar da ke neman a yi garan bawul da kuma kawo sauyi. A cikin su an azabtar da akalla mutum 14,000 har lahira. Sanarwar ta kara da cewa har yanzu ba a san inda mutane fiye da 13,000 suke ba, ko kuma kawai jami'an tsaron Siriya sun kulle su a cewar rahotanni. Haka kuma ma'aikatar ta sanya takunkumi akan wata kungiyar 'yan bindiga da ake kira Ahrar al-Sharqiyya da shugabannin ta biyu saboda keta haƙoƙin farar hula. Ma'aikatar shari'a Amurka na gargaɗin jihohin da ke sake duban sakamakon zaben ƙasar na shekarar 2020 ko tunanin yin hakan, da cewa ta yiwu suna amfani da tsarin da ya sabawa kariyar gwamnatin tarayya akan yin barazana ga masu kada kuri'a da wasu dokokin. Gargaɗin na zuwa ne yayin da 'yan Republican daga jihar Arizona ke ci gaba da sake yin nazarin kidayar kuri'un da aka kada a shekarar 2020 a ƙaramar hukumar mulkin jihar mafi girma, yayin da shugabannin jam'iyyar Republican a wasu jihohi huɗu da ke da mahimmanci wajen cin zaɓe, inda shugaba Biden ya kayar da tsohon shugaba Donald Trump, ke irin wannan ƙoƙarin. Sake nazarin kuri'u bayan zaɓe abu ne da ya daɗe a tsarin zaben ƙasar wanda jami'an zaɓe kaɗai ke yi, amma sake nazarin zaben shekarar 2020 da ya janyo hankalin ma'aikatar shari'a baya bisa ƙa'ida a hukumace, kuma 'yan Republican abokan hulɗar Trump da suke zargin an tafka maguɗi a zaben shi ya sa Trump ya kasa samun wa'adi na biyu su ne ke wannan ƙoƙarin. To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC. Shugabar adawa kasar Belarus, Svetlana Tikhanovskaya, ta gana da shugaban Amerika Joe Biden a jiya Laraba a fadar White House don tattaunawa akan batun demokradiya da haƙoƙin bil'adama a kasar da ke karkashin tsohuwar tarayyar Soviet. A wani sako da ya rubuta a Twitter bayan ganawar, Biden ya bayyana cewa na samu damar ganawa da Tikhanovskaya a fadar White House da safiyar yau. Amurka na goyon bayan jama'ar Belarus a kokarin da suke yi na kare demokradiya da haƙoƙin bil'adama. Tikhanovskaya ta kira ganawar mai kyau kuma ta ce ta ji a jikinta Amurka na goyon bayan Belarus. Tun bayan da aka sake zaben shugaba Alexander Lukashenko, wanda kasashen yammaci da yawa suka kira zaben maguɗi a watan Agustan bara, Belarus ke fuskantar rikicin siyasa. Rahotanni sun bayyana cewa ministan harkokin wajen China Wang Yi ya matsawa shugabannin kungiyar Taliban na Afghanistan da su zara hannunsu akan duk ƴan ta'adda, ciki har da kungiyar da ke adawa da China ta ETIM a lokacin wani taro da shine mai masaukin baki. Jami'ai daga bangarorin biyu sun ce mataimakin shugaban siyasar Taliban Mullah Abdul Ghani Baradar, wanda ke jagoranta ofishin kungiyar a Qatar, shine ya jagoranci tawagarsa mai mambobi tara a wajen ganawar a arewacin birnin Tianjin.
La labarun duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za kuma mu fara ne da birnin London na kasar Ingila, inda shugabannin kasashen Afrika ke ci gaba da halartar wani taron kasa da kasa da nufin tattara kudaden da za a yi amfani da su wajen bunkasa sha'anin ilimi a kasashe masu karamin karfi. Shugaban kasar Jamhuriyar Niger Mohamed Bazoum na daga cikin mahalarta wannan taro. Hakan yasa abokin aikin musulmin Muni Barma ya nemi jin matsayin kungiyoyin bunkasa sha'anin ilimi a kasar ta Niger kan tasirin da wannan yunkuri zai yi wa fannin ilimi a nahiyar Afrika. Malam Ilyas Al-Husseini shine shugaban gamayyar kungiyoyin bunkasa sha'anin ilimi ta ASO IPT.
Kusan tafiyar da ilimi sai da kudi ake yin shi ma, don shine shi wannan taro duk kasashe wanda namu suke da program mai kyau na tafiyar da ilimi cikin kasa, in aka tara wannan kudi saboda kowa zuwa ne yake yi, kasar Faransa, kasar Alman, kasar Canada, kasar America da su ma kungiyoyi masu hannun juna su ce to ni na sa miliyar haka za cikin shekara haka za, wannan kudi an gama su sai a dan lallafa su. Idan lalle kudi suka hadu kuma kasashen namu ya zamanto program kin su mai kyau ne na cigaban ilimi ne, a gani na in dai aka yi aiki da kudin nan da kyau za a ma mushannin lakwal horo, za a gina kasoshi, muna iya gusawa kaɗan saboda babu kudi ba a yin kalas, in babu iya kudi ba a yin horon mushannin, in babu kudi babu abin da ake iya yi.
Ta ina kake ganin ya kamata a soma tunkarar waɗannan matsaloli?
Mun gaye shi kullum nan wajen mu a so FPT, ana so a cimma wannan guri. Shi mushan lakwal da ka gane shi yake tsaka wannan abu, shi yaka ba yara ilimi. Mushan lakwal ya kamata a diba da ji an auna su kowane musulmi an san matsalolin da gare su. Ya kamata a diba, muna da ekol normal da yawa sun kai wajen 12 a wanda suke kula da musulmin primary. In an da yake secondary su ma muna da local loli kuma su ekol normal superior, muna da sauran university wanda yau suna horon musulmin lokal. Kamar cikin baka su wannan a ba su horo mai kyau zuwa kwana 45 zuwa wata 2 su gane yadda ake ba da ilimi na program din Niger. In aka kare wannan, an tabbatar da sun horu da kyau, a gina kalasosi masu kyau, mushannin a ƙara musu albashi mai kyau. Kusan a da ƙasar mu Niger ba kowa yake zama mushan lakwal ba, sai ma wanda ya zama na farin, na biyu, na uku bayan British yaka zama mushan lakwal. Amma dai yanzu abin ya zamanto kowa ne yake zuwa neman cin abinci kamin in samu wani abu. Amma dai ya zamanto an gyara musu albashi mai kyau, za ka gani kowa yana gudu da ilimin ka haika shi iwa kasana ta sai ka zama mushan lakwal, can ne adda kwai abu, sai ga abu ya zamanto mai kyau. A gani na wannan abin da na zana maka, in aka yi su aka zamna da kudaden da za a samu aka yi wannan abun za a ganin abun haske cikin nan da shekaru kaɗan. Akwai kuma wani fanni wanda shugaban ƙasa ya mai yarda shi wanda zama mai shigar shi wanda ya ce za a kula da kiyamaci. Shi ma wannan abu ne mai kyau. Ko da yake yau ba mu je wannan taron ba tun jiya abokan aikinmu masu hannu da su sun aiko mana sambuli wanda suke so su ji ko a gaya ma shugaban ƙasanmu a can. Don kuma ma mun ba su amsa a fannin email mun gaya musu ba ga yadda lokacin Nijar take tafiya ga yadda mu a ganinmu in an yi shi abubuwan za su ci gaba.
To yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda a yayin da 'yan bindiga daɗi ke ci gaba da yin garkuwa da ɗaliban da suka sace a jihohin Niger, Kebbi da kuma Kaduna al'amarin na ci gaba da tayar da hankali. To shin yanzu menene abin yi? Tambayar kenan da wakilin muryar Amurka a Abuja Hassan Maina Kaina ya yi wa masanin tsaro Dr. Yahuza Ahmad Gesu ga kuma abin da yake cewa.
To wato dangane da wannan abin da kai tambaya a kai, waɗannan yara waɗanda ake riƙe da su a wato cikin dazuka wanda suke hannun masu aikata waɗannan laifuka, dukkanin jihohin da suke an san inda suke, an san hannuwa suke, kuma wato hukumomin jihohin za su iya karɓo su matsawar sun shirya da gaske suke yi. Ai, gwamnatin jihar Katsina ta san abin da ta yi cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ta karɓo yara a makarantar wato ƙanƙara waɗanda aka kame. Hakan nan gwamnatin jihar Zamfara ta san abin da ta yi ta karɓo yara waɗanda aka kame a wato makarantar Jan Gebe. Sannan ita kanta gwamnatin jihar Niger ta san irin abin da aka yi aka karɓo wato yaran da aka kama a Kagara. Sauraka waɗannan yara na makarantar Salihu da ke Tagina da kuma yaran Bethel waɗanda aka karɓo su 28 a ciki da kuma sauran guraren da ake ta kai hare-hare ga yara na a makarantu da yaran da suke a riƙe. Idan gwamnatoci sun koma dukkanin waɗanda ake aikata waɗannan laifi, dole ne sai an yi abin nan da ake cewa wato ba sani babu sabo, amma ba irin tafiya wacce ake ta baba na daka gemu na waje ba. Domin gwamnoni suna yin alƙiblar su daban, hukumomin tsaro suna alƙiblar su daban, sannan kuma gwamnatin tarayya tana abin da take yi daban. Kuma mun ji daga bakin ministan yaɗa labarai Lai Muhammad ya sha faɗa cewa wato waɗannan masu aikata laifi sun san inda suke, sun san masu ɗaukar nauyin su, kuma sun san matakan da za su ɗauka a kansu. Sannan ko ce mun ji gwamna Nasiru El-Rufa'i ya ce jami'an tsaro suna can cikin daji suna ba'artabu da waɗanda suke aikata waɗannan laifi. To amma tambayan da nake yi shi ne wannan dajin ake? Kuma a dajin na sha faɗa akwai mutum hudu, akwai masu aikata laifi, akwai masu zaman kansu waɗanda ba laifi suke ba, akwai masu ici, akwai masu gawayi. To wa ake kashewa a ciki? Saboda haka in ana son a karɓo waɗannan yara, dole ne a koma a yi mu'amala da tsari, a dubi manufa da yadda ake gudanar da al'amuran tsaro irin wanda aka saba na cikin gida, wanda aka saba aka daɗe ana amfani da shi, sannan kuma a yi amfani da rubutaccen tsari wanda yake zuwa daga hukumomi.
To har yanzu dai muna kan batun abin da ya shafi tsaro, amma a wannan karo a jamhuriyar Niger, inda a wata hira da wakilin muryar Amurka a birnin Kwanni Haruna Mamman Bako ya yi da magajin garin gidan Rumji da ke a yankin Maraɗi Usman Ɗanbuga, ya bayyana dalilan da suka sa ake yawan samun 'yan gudun hijira a yankin na Maraɗi.
Lalle kamar yadda kusan kowa ya sani, nan na gusumcin iyakanmu da makwabta na Nigeria akwai ɓarai waɗanda ke zowa a cikin gari su hirgitar da mutanen gari, sannan su kwashi dukiyarsu. Da lokacin nan da sanduna ne suke zowa su ɗuga ma mutane kashi, su sa mutane su tattaro dukiya bisa shi musamman ƙanana da manya su tai da su. Har suka kai suna wara mata shakala sabon arme da kuma 'yan mata waɗanda sun kai arme amma Allah bai kawo armen ba, suna ɓata su, suna musu komi da komi. To wannan abu sai hirgitar da jama'a. Ana nan har suka fara samun bindigogi irin waɗangana maƙidan gargajiya. Mutanenmu ba su saba da wannan hitina ba ta tashin hankali, musamman jan ƙarar bindiga. Sun ji ƙarar bindiga har suka kai suna ganin ana halbe mutum su shina haɗuwa da Yahuta, don ku gaba ɗaya sai suka hirgita. Har yanzu sun kai sun samu mayan makamai. Sai muka yi la'akari da cewa kamar ta hanya gidafin ɗin nan ne da suke su kama mutum su tai da shi, sai su ce a ba da kudin wasa. To wannan al'amari shine yasa duka garuruwan nan na bakin iyaka waɗanda an talautar da su shede zato bakin iyaka da can waɗanda suke riƙon Nigeria da waɗanda suke riƙon Niger. Don shine yasa sai suka gudano suka zo suka tsirar da rayuwarsu a nan inda kwanci hankali ta samu. In ka diba tun daga garin Dandela abinda ya zo su ɗan Kano su Chadi su ɗan Manima gidan Sori da Tsibiri to waɗannan garuruwan ne wanga tashin hankali ya shawa. Shine yasa mutanen sai suka gadano suka yi nan arewa inda suke ganin tsaro ya yi tabbatuwa.
To za mu sake komawa Najeriya inda gwamnan babban bankin kasar Godwin Emefiele ya bada sanarwar dakatar da sayar da kudaden kasashen waje ga masu hada-hadar canji tare da janye bada lasisi ga masu neman buda sabbin guraren hada-hadar kudi. Amma kwararre a fannin tattalin arziki Sha'ibu Idris Mikati ya bayyana wa wakilin murya Amurka Abuja Madina Dauda cewa umarnin bai yi ba akwai abin dubawa. Ga dai yadda hirar tasu ta kasance.
Kamar shekaru 22 ko da 5 da suka wuce, kasar Najeriya ta wayi gari ta yanke hukuncin cewa babban bankin Najeriya zai rinka ba wasu kamfanoni dama su sai kudaden kasashen ƙetare don su sai da ma 'yan Najeriya masu buƙatan sayan waɗannan kuɗaɗe. A lokacin da aka yanke wannan hukunci ina tsammanin muna da kamfanoni kamar 78 ne zuwa guda 100. Kafin ka ce kobo bayan kamar shekaru 5 zuwa 6 kamfanonin nan sun koma sun kai kamar su 2,300 ko da 500. A yanzu maganar da ake muna da kamfanonin nan wanda suke hada-hadan nan sun kai kamar guda 700. Idan kika dubi yanayin yanda ababen yake tafiya kuma yanda aka samu ƙarin kamfanonin nan, dole mai hankali ya tambaya menene yasa kamfanonin nan suka tashi baki ɗaya ko kuma mutane suka raja'a suna ƙoƙarin yin wannan kamfanonin.
To yaya kake ganin irin wannan mataki a daidai wannan lokaci ake kukan cewa tattalin arzikin ƙasa ba tsaye yake da kafafunsa ba? Za a iya cewa babban bankin Najeriya yayi kuskure kenan?
Kuskuren farko yana ƙarƙashin babban bankin Najeriya. Babu wata dalili, babu wasu dalilai da za a ce babban bankin Najeriya zai zauna ya ce yana da farashin abu guda ɗaya, dala guda ɗaya, a ce wasu za a saida musu da kuɗin nan akan naira 350, wasu a saida musu 320, wasu a saida musu 400 ko 450. Wannan maganar gaskiya ita ce zalunci ne. A yanzu misali a ce mutum zai sayi masara, ingantacciyar masara gredi na ɗaya na farko wato grade A, ka ce akwai wani wanda kana ganin saboda kusantan shi da ke ko kusantan shi da ni zan saida mashi kowane mudu ɗaya naira 50, akwai wanda yake kuma yake nesa da ni zan saida mashi kowane mudu ɗaya naira 75, wanda zan saida mashi naira 100 a mudu ɗaya nan kuma na masaran nan gredi ɗaya. Anya akwai adalci a cikin wannan? Anya akwai tunani? Wannan shine ginshikin abin da ya kawo dalilin da yasa jama'a da yawa suka raja'a suka shiga suka yi hubbasa suka yi ta samu kudin da za su iya bude wannan kamfani na hada-hadan kudin ƙetare. Ma'ana saboda ana ba da kudin ƙetaren nan ana saida su da arha, kuma wanda ake saida mu suna samun dama su dauki kudin ƙetaren kudaden nan su je su saida su samu riba. Kusan dan tsakanin nan ana saida kowace dala ɗaya ma kamfanonin akan naira 400-410. A kasuwar da suke sayarwa ba ta kasa naira 500 har da 3-5. Kin ga kowane dala ɗaya ana samun kusan naira 100 kenan. Anya wani abu ne wanda ya kamata a ce wasu ana saida musu da kudin nan akan naira 500 kowace dala ɗaya, wasu kuma suna samun suna saya akan naira 400.
Menene shawararka a game da wannan mataki babban bankin Najeriya ya ɗauka?
Duk da waɗannan matsaloli da ake gani ko kuma wanda na lissafa, ni a nawa fahimta a nawa tunani kuskure ne babban bankin Najeriya ya yi kai tsaye ya ce wai ya daina saida ma biro da canji kuɗi ko daloli ko kuma ya ce ya daina ba da takardar izini. Wannan kuskure ne. Idan kika dubi kuɗaɗen da ake ba a waɗannan kamfanoni miliyan 410 ko da 50 a kowane wata. Anya za mu ce 'yan Najeriya suna da ƙarfin arzikin da za su rinka fita kowane wata suna kashe miliyan 450 na dala, wai sun je hutu ko sun biya kuɗaɗen makaranta ko kuɗaɗen asibiti. Wannan kalubale ne wanda yake babban bankin Najeriya dole samu damuwa a kai.
Yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Mundibarma zai kawo mana shirin na kasa.
Na kasa.
Na kasa.
Na kasa.
Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Suleiman Mundibarma. To yau zamu nufi jihar Kaduna dake arewacin tarayyar Najeriya, inda wani wanda Allah ya jarabce shi da tawaya a kafafuwa ke faɗi tashin ganin ya kare kansa mutunci ta hanyar sana'a. Bakon shirin wanda ke tokarawa da sanda bai bari zuciyarsa ta yaudare shi ba, ballantana ya jawo kansa kaskancin da mabarata ke fuskanta a kasashe irin su Najeriya. A zantawarsu da wakilin muryar Amurka Hassan Maina Kaina, bakon shirin ya yi amfani da wannan dama domin jan hankalin jama'a akan yadda har yanzu wasu ke kallon sana'o'in na kasassu a rene. To amma ya fara ne da gabatar da kansa.
To da farko dai sunana Lawal Sale, gurgu mai walda da ke hayin banki Kaduna. Ni tarihi na a takaice kamar yadda ka bukata shine ni dai gurgu ne, kuma ina tafiya da sandina haka, kuma ni bani bara matata daya, 'ya'yana tara, Allah ya albarkace ni da 'ya'ya maza guda 6 da 'ya'ya mata guda 3. Sannan ainihin sana'a nake, sana'a kuma ta karfi. Domin menene sana'a ta karfi? Duk abin da ya kasance karfe ne zaka jijjuya shi ka mummurda shi yanda kake so. To daidai gurgurdan hali abinda nake yi kenan, kuma wannan abu mai karfi ne. Kaji dan takaitaccen tarihi na.
To ko akwai kalubalen da kuke fuskanta a halin yanzu?
Tabbas ina samun kalubale dangane da wannan sana'a tawa. To amma ka san dukkanin rayuwa ba abin da bai da kalubale, kuma ba abin da bai da abin da zaka samu cigaba akai. To daidai gurgurdan hali muna samun cigaba, kuma muna fuskantar kalubale. Wannan sana'a ta walda tana da hadari, musamman yanzu lokacin damina. Idan damina ta yi, wani lokaci ana je ana gani ma aikin dole a bar shi. Sannan kalubale na biyu shine tsakanin mu da masu wutar lantarki. Domin mu dai abin da muka sani wutar lantarki tana hannun gwamnati ne. To amma daga baya an zo an ce mu wai kamfani ne. Abin da ya sanya muke waiwanta cewa kamfani ne, kuma muke inkarin kamfani ne, mu dai mun san duk abin da ya shafi kamfani ana inganta shi, zai kasance baka da mai daukar nauyin shi sai daidai shi wannan kamfani. Saboda haka mu kalubalantar da muke fuskanta wani lokaci shine abu zai lalace, dole ƙarshe za a zo a ce mu contribution yan kwanan ba. To amma lallai alhamdulillah yanzu gaskiya wannan suna dan yin kokari daidai gurgurdan hali.
Shin mutane suna samun kwarin gwiwa zuwa gaba gadi don su baka aiki kuwa?
Wasu suka nuna mamu kyama, ko kuma su nuna mamu ba za mu iya ba. Wani in ba gani ya mun yi kera mun aje ba, ba zai iya tantance cewa za mu iya yi ko ba za mu iya yi ba. Don wasu yana suna inkari cewa anya wannan zai iya yin wannan abun kuwa. Wani kawai sai abu ne. Akwai wani wata mata da ta bani da naje ina neman aiki shekara 4 ina neman aiki a gidan. Ban samu aikin ba sai baya ba akwai overhead da fence burglary, irin abinda ake kira fence burglary, wani kwalliyan gida ne, kwalliya ne na kan katanga na karfe. So wallahi da zaka bani aikin overhead din nan da nayi shi, su kansu sun jinjina mani, wallahi su rika kira na suna man godiya. Daga baya ma har suka dauki wannan fence burglary nan, zan tura ma bidiyon shi za ka gan shi. Wallahi nayi shi, shi kan shi wancan obayatan din zan tura maka shi za ka gan shi. Ni nayi shi da hannuna, nayi shi wallahi. Abin da muke kira ga mutane shine ga Allah da Annabi su rika su fitar da shakku dangane da ainihin za mu iya aiki ko ba za mu iya aiki ba. Din da muka tsuguna a ran mu tsuguna mana aiki, a zo a ƙara ƙarfafa mana gwiwa ko ba mu iya ba. Ina ganin ai ya kamata a ce an taimake mu, an ce mu mutu wannan abun ko ba ku iya ba ma bari a kawo wani wanda zai zo ya taimaka muku ya ƙara muku kwas a kan shi. Wannan shi zai jawo hankalin mu, shi zai taimake mu, shi ne zai sanya mu ɗeba kuɗaɗen mu daga dangane da zuwa kudanci da sauran wurare, wasu mu har kasashen waje suna fita. So saboda haka za mu daina wannan, domin ni rabon da a ce na tafi yawon bara gaskiya har na manta, dan akalla ba a kasa rabon na sha da sama da shekara 20 rabon da in je kudu. Tun ban shiga secondary school ba ne wa a Lagos, daga ƙauye na Katsina State can wani gari ana ce mushi Medellino karkashin karamar hukuma Dan Musa. Daga nan na tashi Takanas har Lagos ina gama primary school ina. Kuma lokacin da na tafi wallahi naje na Lagos ban san kowa ba, ban san komai ba, haka nan dai na ci gaba da rayuwa da dai gurgurali. Abinda ya sanya na baro Lagos na daina zama yana daga cikin rigimar-rigimar da ake na Jintuel, ya sanya na bar Lagos don ina Lagos ake Jintuel. So saboda haka taimaka mana da za a yi shi ne a rika ba mu aiki, a rika kuma sayan sana'a mu. Shi zai taimaka mu, ba za mu je mu roƙe ka yi jari ba, in dai ka zo ka taimake mu ka sai sana'a mu ko kuma ka ba mu aiki, ainihin ɗan lada goron da za mu samu a wannan aiki shi ne zai sanya mu samu mu kafa ainihin jari namu.
To masu sauraro, nan za mu ja burki a shirin na yau. Sai a makon gobe za mu ji ci gaban bayanan Lawal Sale mai walda a garin Kaduna. Yanzu a madadinsa da wakilin muryar Amurka Hassan Mainakaina, ni Sulaiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
To a gaida Malam Sule, ga kuma Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana.
Babban jaridar kasar Ghana, The Daily Graphic, za mu so masharkin jaridun na yau. Za a rusa sansanin Bujumbura. Jaridar ta ce sansanin Bujumbura wadda ya kwashe sama da shekaru 20 yana a matsayin matsuguni na 'yan gudu na hijira. Za a rusa shi domin a samar da hali na raya wannan yanki. Wannan yanki dai za a raya shi ne ta samar da babban makarantar sakandare da unguwa na musamman da kuma kasuwar zamani. Kwamishin Majalisar Ɗinkin Duniya akan 'yan gudun hijira ce ta kaddamar da wannan sansani a watan Yuni shekara ta 2010, wacce ta zama matsuguni. To amma kuma yanzu ta ɗauki mummunan suna a matsayin maɓoyan miyagun ɗiya da suka haɗa da gungun 'yan fashi da makamai. Ita kuwa jaridar The Chronicle wannan labarin ta ruwaito. Jijiyoyin wuya na tashi a headquarters 'yan sanda game da niyyar da ake na ƙarawa wasu 'yan sandan girma. Jaridar ta ce jijiyoyin wuya na ƙara tashi a headquarters 'yan sandan ƙasar Ghana a dalilin ra'ayi na babban inspector 'yan sanda mai barin gado na ƙarawa masu yi masa hidima da wasu saura girma. Wani rahoto na asiri da jaridar Chronicle ta bankaɗo daren jiya ya nuna cewa hukumar manajojin 'yan sandan sun sadu a jiya, wadda rana ce da suka saba saduwa tare da babban inspector 'yan sanda Mr. James Oponabuono, wadda ya bayar da sanarwa ga takwarorinsa kwamishinoni game da niyyarsa na ƙarawa edicap ɗinsa da mai gadinsa da kuma direbobinsa girma. Saboda haka ya buƙaci sauran kwamishinoni su zaɓi akalla mutum ɗaya a ƙara musu girma a cikin 'yan sandan a cikin wannan tsari na ƙara wa ma'aikatar girma da aka yi wa take. Nagode. Na kuma waiga zuwa ga jaridar Daily Guide, wannan labarin ne ya ɗau mini hankali. Gidauniyar Techi da Net Foundation a bisa haɗin gwiwa da gidan rediyon Alpha su bayar da gudunmawa na nama ga ɗaruruwar mata da suka rasa mazajensu da marayu da kuma tsofaffi yayin bikin Eid al-Adha a nan Kumasi. Wannan gudunmawa ko kuma kyauta ya biyo bayan bukatar da babban jami'in zartarwa na Alpha Radio Sheikh Muhammad Ridwan kuɗi ba wasa bayyani ne ga masu hannu da shuni a ƙasar Turkiya su taimakawa marasa galihu a garin Kumasi da nama yayin wannan buki na sallah babba. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To a gaida Ridwan da kuma haka ne muka zo karshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin Damagara tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ni Tamar Abari ke ce muku a kasance lafiya daga nan birnin Damagara.